Ya Allah, ya Allah, na roka. Allah, ni kai ne na roka baro ki ka tam to hoi ba. Kuda maha tambaya ni keda.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Batu na ƙarshe da muka yi makala a kai a shekarar da ta gabata shine matsalar mace-macen aure a arewacin Najeriya. Muka kuma gayyaci ƙwararru domin neman hanyar shawo kan matsalar. A bana, shirin zai fara tashi a jamhuriyar Niger, inda wani rahoton ƙungiyar addinin Islama mai kula da shiga tsakanin ma'aurata ya nuna cewa an fuskanci mutuwa aure sama da 3,000 a shekarar da ta gabata a birnin Yamai kawai. Lamarin da ke ƙara nuna yadda wannan matsala ke ta'azzara a kowace shekara, duk da faɗakarwa da jan hankulan da shugabannin addinai ke yi wa jama'a kan muhimmancin igiya aure. Kafin hada kan masu ruwa da tsaki domin neman sanin sababbin wannan lamari da kuma hanyar magance ta, wakilin mu a birnin Yamai, Sulaiman Muni Barma, ya yi nazarin lamarin, ga kuma rahoto na musamman da ya hada mana.
Shekaru sama da 40 da kungiyar addinin Islama ta IN ke gudanar da ayyukan sulhunta ma'aurata a nan jamhuriyar Niger da izinin hukuma, inda sau tari akan samun nasarar kashe wutar rikici a tsakanin mata da mazajensu, yayin da wani zubin abin ke citura. Wannan yasa a kowace shekara kungiyar ke fitar da rahoto da nufin jan hankalin al'umma don ganin watakila a canza halaye. Sai dai da alama har yanzu an kasa koyon darussa daga abubuwan da ke wakana, kamar yadda za a iya fahimta daga alƙaluman mace-macen aure a rahoton ƙungiyar na shekarar 2021. Ustaz Moha Halil Danyaro, mamba ne a kwamitin gudanarwar ƙungiyar Association Islamic di Niger.
Duk shekarun da suka wuce baya muka samu 900, 800, 700 saboda ana yi ana ragewa, amma daga ranar 1 na Janairu na shekarar nan da ta wuce zuwa 31 a watan Disamba nan da ya kare shekaran jiya, 388 yayi yawa. Duka wannan aujen mu ne kadai Association Islamic, ƙungiyar addinin Musulunci, banda wanda ke mutuwa a wurin ƴan sanda, wanda ke mutuwa a kotu, wanda dai wurare da dama, ko kuma su a gidajensu. Wannan aurenmu ne kadai. Kenan da za a samu ayyukuna a gama da waɗanda suke faruwa a wurare, sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Rashin mutunta wasu muhimman ka'idodin hada aure da na tsarin zamantakewar ma'aurata na daga cikin abubuwan da suka haddasa wannan matsala.
Abin da ke kawo mutuwa aure wanda mu muka gane wajenmu wai mahi yawa. Na farko dai su samari da suke zuwa mijini ya tayi wurin samartaka ko je zawarci, yakan zamanto makareci game da wannan da yake so. Kuma ita wadda ake so budurwa ce ko bazawara ce, ita kuma yake kasancewa ta je da wani guri, ba gurin zama aure ba, tana da wani guri na daban. To duk wanda ya zo saboda wani abu bai samu abin nan ba, to zama yayi wuya. Na da ko da suka zo mai yawa na gabanmu, aure ne suke so, mace ce, namiji soyayya ce, wannan suna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko akwai ko babu akan zama. Mutane suna wasa da aure, rashin sanin muhimmanci tabbaci ya kawo haka.
Shin su wane ne suka fi tambayar a kashe auren tsakanin maza da mata?
Wanda suka fi kawo ƙara wajenmu mata ne, saboda mace ita ta fi cutuwa, ita take gidanka, kana ci da ta, kana sha da ta, ka mata tufa, ba ta da lahiya, kai mata magani, duka irin alƙawullin da aka ɗaukan maka wajen ɗaura aure, idan wakilanka suka zo za a gaya musu to da ci da sha, sai zamanto an samu gashi a nan wurin, ko kuma bugu, ko zagi, ko wulaƙanci da rashin girmamawa, duka mafi yawa wannan yake fitowa wajenmu daga maza. Su kuma wajensu su mata, su ma suna da nasu laifi.
Sakacin iyaye akan batun tarbiyya na daga cikin dalilan da suka haɗu da kwaɗayin abin duniya wajen ragewa aure tsawon rai, in ji wani magidanci Ibrahim Kantama mai lakanin Bayayi, mazaunin birnin Yamai.
Yarinya tana son mutum so tsakani da Allah, duk da aka yi kuskure wani ya ganta mai hali, wanda ya ɗara ka hali, ya zo ya ba uwanta kuɗi, ya gaida su da ya zo bakin ƙofar gida da mota, ya gaida su ya ba su dukiya, to ina mai tabbatar maka da cewa wannan yaron shi mai kuɗin nan shi za aura. To kaga ko ita da batta so ya za a yi a zamana lafiya, ba zai yi ba. Dama auren ba tubalin kirki bane, tubali ne na toka. Dole an sa watsa mishi ruwa a narki.
Wayar telefon da ke daya daga cikin abubuwan da zamani ya shigo da su a cikin al'ummar mu ta yau, na daga cikin dalilan da aka gano a matsayin masabbabin tsinkewar igiyar aure a halin yanzu. har ila yau ga Ustaz Muha Halil.
In aka ce maka aure 20 sun rubu zaka tar da 18 17 duka waya ne ta kawo haka da haka mu a matsayin mu na almajiri na addinin musulunci kullun gargadin da muke yi ma maza su yi nisa da wayoyin matansu su kuma mata su yi nisa da wayoyin mazansu a zamanin lahiya bincike baya da kyau in ta salu an asha Allah yake cewa in kuna binciken wasu abubuwa zai zo ya same ku bacin rai to duk namijin da zai zama yana binciken wayan matansu ko tana binciken na namijinta ka tabbata ka ba su dan lokaci ka za ga an samu matsala ba ta karanna ba
aji a kishi a gani a ki gani wata turba ce da mutan daure yake dora kansu akan ta wajen girka gida a can baya sai dai a yau wannan abun ya kau mafari kenan aka shiga wannan hali inji Asumana na Alhaji Ibrahim shi ma wani magidanci dake birnin Yamai
har me dama hankuri na akai amma wani kuma su kan hakuri su cin wuri abin su insha Allah dama ko halce da hakuri ana tare ana saba mu juna amma kuma ana tare ko da yushi kowannan ma kamata shi zan wa'azi gare mu
dalilan mutuwar aure a wannan zamani suna da dimbin yawa wata maganar sai dai a yi ta a kunshe ga abinda wata matar da aurenta ya mutu bayan ta gaci ta halin mai gidanta ta bayyana min ko da yake ta buƙaci in boye sunanta
Amina ne da shi dai za a iya cewa shekara 6 muka aure ne amma duka cikin waɗannan shekaru 6 arman wata 4 ne na ce arman wata hudu kamar wata hudu dai ni da shi haka muka samna yayi bulaguro ya kan yi shekara daya haka ko shekara biyu sannan ya zo ganin gida kuma sai ya bar ni tare da dangin shi kamar cikin gidansu nake rayuwa tare da ma'aifansa da farko na so sosai a ce kaman ya bar aikin shi na can ya kuma nan ya nemi wani aiki ne haka din kuma bai yi ba to la'akari da cewa matsaloli dai ba za su kare ba ga matsalar rashin ciyarwa yanda ya kamata kuma ga matsalar ma'aikin shi kuma ga matsalar ita kan kanta ma'aikiyar da aikin shi da dai sauran matsaloli tunda aka ce tana tare da dangin miji kuma cikin gida guda ga kanne da sauransu sai a hankali wannan yana ɗaya daga cikin matsalolin da ya sa ni arman nawa ya rabu
a ka'ida dukkan yaran da shekarunsu suka gaza da 7 kan zama a hannun mahaifiyarsu idan auren iyayensu ya rabu yayin da kuma ya zama dole mahaifinsu ya dauki ɗawainiyarsu amma kuma akasari ba a mutunta wannan tsari misalin halin da wannan mata ke ciki a yanzu haka
yara kuma ni nike rike da su saboda tun bayan rabuwan ma zuwa yanzu bai taba ba kira na ina tambaya da yara ko su guda ni kuma ta bangare na ban taba tuntubar shi ma da sunan yaran ko su guda bai san suna lahiya ba bai san sun ci ba bai san basu ci ba balle kuma a ci wani zancen tuha da sauransu
da take bayyana matsayinta dangane da wannan al'amari Hajiya Halima Sarmai ta kungiyar kare haƙƙin mata da yara ƙanana SOS Fev ta nuna damuwa a game da girman matsalar mutuwar aure a yau a Niger
manya latizawa malumai masu garuruwa masu ƙasa a tashi a diba wannan lamari a gani wai menene yake ci mutuwa a ƙarya dangante da zaman aure na ƴaƴanmu kun ga yara basu iya ba girki basu da kalaman da za a yi ma mishi babu ladabi babu biyayya ita wannan salula ita aka sa gaba miji in ya zo ya sallama ana harkar salula ba a ma daga kai a san wane ne ya shigo sai an bincika salula sai labarin salula ya kare sannan za a samu lokacin miji kuma yaran mu na yanzu tun mazansu tun matansu ba su da hakuri shi kuma aka ce a zo a zamna yau a ji daɗi gobe a sha madacci to idan ba a gane ba da haka zaman aure zai zama babban matsala
auren dole da aurar da yara ƙanana su ma wasu matsaloli ne na daban da ke hana aure ƙarko a wannan zamani da matasa suka fi ra'ayin a ba su damar zaben aboki ko abokiyar zama da sunan aure kuma a lokacin da tunanin auren ya fara zuwa musu a kai a maimakon a tursasa kamar yadda aka saba gani a ƙasashe masu tasowa irin su Niger inda har yanzu ake ci gaba da kokarin fahimtar da uwaye illolin da ke tattare da wannan ɗabi'a Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
to a gaida Malam Sule A mako mai zuwa idan mai komi mai kowa ya nuna mana za mu gayyaci masu ruwa da tsaki domin neman hanyar shawo kan wannan matsala. Kafin nan a madadin wakilin namu Sulaiman Muni Barma da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Jimbe Hamza da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Komi dan su muke ashe mu.